Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharaf da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri a daren yau na Juma'a 21 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara daukar wasu matakai na rage raɗaɗin da talakawan kasar ke fama da shi na tsadar rayuwa bayan cire tallafin man fetur. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman duk da kan batun cire tallafin. Sai kuma shirin wasanni a ƙarƙashin da za mu kawo muku daga kasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Wata fashewa da ta afku a wani ƙauye da ke yankin arewacin Kivu na ƙasar Congo ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 a cewar jami'an yankin. Bom ɗin ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka riƙa ƙoƙarin gano ko menene, cewar jami'ai a jiya Alhamis. Tun a makon da ya shige ne dai ƴan tawayen M23 da ƴan tsagera a yankin ke fafutuka a kan ƙauyen da ke yankin Busrudu. Wani jami'in ƙaramar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen. A nan take dai ba a san wanda ya dasa bom ɗin ba, duk da dai jami'ai sun ce an ga bom ɗin ne kusa da inda 'yan tawaye suka kafa wani shinge a can baya. An dai shafa gwamnan shekaru ana ci gaba da samun tashin hankali tsakanin kungiyoyin mayaka sama da 120 a kokawar samun iko kan muhimman albarkatun ƙasa da ke yankin, yayin da waɗansu ke ƙoƙarin kare al'ummominsu. Ana kuma samun yawan kashe-kashe da mummunan tashin hankali da ya ƙara samar da ɗimbin 'yan gudun hijira. Tun shekaru 10 da suka shige ne da kungiyar 'yan tawaye ta M23 ta samu ƙarfin iko, inda mayakanta suka kwace garin Goma, gari mafi girma a gabashin ƙasar da ke kan iyaka da Rwanda. Kungiyar ta samu sunanta ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2009 da ta zargi gwamnatin Congo da ƙin aiwatarwa. Gwamnatin Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin Rwanda da marawa 'yan tawayen na M23 baya, zargin da Rwanda ta ƙaryata. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin Amurka da China, duk kuwa da faɗi tashin ayyukan diplomasiya baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. Maimakon ganin wani ci gaba, jami'ai daga ƙasashen biyu a baya-bayan nan sun riƙa magana suna bayyana ƙarfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba a kan batutuwa da dama. Ko a jiya Alhamis, mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yanki na Indo-Pacific, Eli Ratner, sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai ƙarfi a yayin wani zaman saurare da ya maida hankali akan manufofin Washington game da China. Ratner ya ce ɓangaren tsaro na samun ci gaba abin tarihi da ke da matuƙar ƙarfi da juriya kuma mai haɗarin gaske. Ya ce Amurka na da ci gaba a ƙarfin sojinta da ke baje a ko'ina a duniya, kuma suke tare tsundun da ƙawayenmu da abokan harka. Shi ma da yake magana mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin yankin gabashin Asiya, Daniel Kirstenbrink, ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurkan cewa ana ƙoƙarin yin duk mai yiwuwa domin ganin gasa tsakanin Washington da China ba ta kai ga faɗawa cikin rikici ba. Ya ce zazzafar gasa tsakanin ƙasashen biyu na buƙatar zazzafar tattaunawar diflomasiyya. Ya ce muna shirye da tafiyar da lamarin cikin sanin ya kamata, tare da barin ƙofar tattaunawa a buɗe da ƙasar ta China. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yanke wa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke ɗaure, Alexei Navalny, hukuncin shekaru 20 a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsauran ra'ayi, in ji na hannun daman shi Ivan Zadrov a jiya Alhamis. Shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce cikin gidan yarin inda Navalny ke zaman wani dogon wa'adi, ana sa ran kammala ta a ran 4 ga watan Agusta, cewar Zadnov. Sabbin tuhume-tuhumen da ake yi wa Navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaki da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suka yi. Navalny wanda ɗaya ne daga cikin mafi sukar shugaban Russia Vladimir Putin ya rika tona asirin cin hanci da rashawa da jami'an kasar ke yi tare da shirye manyan zanga-zangar kin jinin Kremlin. Ya dai yi watsi da duk tuhume-tuhumen da aka yi masa inda ya ce siyasa ce kawai. A halin yanzu Navalny na zaman wakafi na lokaci mai tsawo a wani gidan kurkuku da ke gabashin Moscow. An kama shi ne dai a shekara ta 2021 bayan da ya dawo Moscow daga Jamus inda ya jinya sakamakon guba mai karya lakka da ya zargi gwamnatin Russia akai. Idan aka daure shi tsawon wato inda aka daure shi tsawon shekaru 25 bisa dalilan karya dokar sakin talala da wasu shekaru 9 bisa laifin damfara da raina kotu. Ƙungiyoyin kare haƙƙi da dama da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boksin ɗan ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba. Inda aka dauke shi zuwa kebabban wuri a gidan yarin da ake tsada da shi a Vakilabad a garin Mashhad kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Turk a cikin dare. Wasiƙar mai dauke da sa hannun kungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ceto ran Muhammad Javad da suka bayyana da bursunan siyasa. Waɗanda suka sa hannu a wasiƙar sun haɗa da tsohon shugaban kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya na jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su 19 masu ci da tsofaffi da mutum 7 da suka taɓa karɓar babbar kyautar Nobel. An kama matashin zakaran ɗan damben na garin Mashhad mai shekaru 27 da haihuwa ne a farkon shekara ta 2020 sakamakon shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Nuwamba wanda ƙarin kuɗin man fetur ya haifar. An yanke mashi hukuncin kisa a watan Janairu na shekara ta 2022 bayan samun shi da laifin cin amanar ƙasa da lalata ginin gwamnati cewar ɗan ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a ƙasar Norway. Wasiƙar da aka aike ma Turk ta bayyana cewa an rika ganawa Muhammad Javad azaba har tsawon watanni kafin a yanke masa hukuncin kisan. Iran dai na kashe mutane a kowace shekara fiye da kowace ƙasa a duniya in banda China, in ji ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da ƙungiyar Amnesty International da ke London.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Najeriya ta dukufa domin yi wa tsarin baya tallafin rage raɗaɗin janye tallafin mai da ya jefa al'ummar ƙasar cikin halin ƙaƙa na kai. A kan haka gwamnatin tarayya ta kafa kwamitocin gudanar da manyan ayyuka a jihohi daga ƙarin kuɗin shiga da aka samu da kuma tallafin da Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasar ta tsara za a baiwa talakawa. Bayan taron Majalisar Tattalin Arziki da mataimakin shugaban ƙasar Kashin Shettima, gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya bayyana manema labaru matsayin majalisar.
To abinda muke daɗa muka tattauna don an yi kwamiti kuma cin ikon Allah yana cikin kwamiti ɗin wanda shi wannan kebe yake shugabanta, kuma a can ƙasa ka sake sa ƙaramin kwamiti a ƙarƙashin shi gwamnan Anambra wanda kun san shi ne gwamnan CBN da kafin ya zama gwamna. To an duba duk abubuwan da yake damun al'umman Najeriya da ma'aikatan Najeriya na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba, da me za a yi cikin tsari da kuma kula da abin da za a samu na raran arziki da zai shigo na cire wannan tallafi da ake bayarwa, da kuma haɗa kan wato canjin kuɗi na dola da ake yi zuwa naira, inda aka samu kuɗi da yawa wanda za a raba shi tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi. A wannan duka mun ta halaka akan cewa ya kamata a kawo ƙudurori wanda zai kawo sanyi da kuma tallafi wa al'ummar Najeriya da ma'aikata da sauransu. Sai aka ce ce za a fito da kayan abinci wanda ita CBN take da shi wanda ta karba wajen manoma wajen buhu za a ce miliyan 50 na kayan abinci da kuma shi ma kansa taki wanda za a raba cikin sati ɗaya ko biyu. Su kuma ma'aikatan nema masu ba da tallafi na kota kwana su ma duka wato store ɗinsu suna cike da kaya. Shi shugaban wannan majalisa ya ba da umarnin su fito da kayan a rarraba daga gwamnatin tarayya har zuwa ƙasashen da zai rage hawa-hawan kayan abinci. Akwai kuma kayan abincin mai yawa. Haka kuma ma'aikatan noma tana da shi ita ma abubuwan da ake kira silos inda ta gina ko ina a sassan Najeriya, kuma tana da taki, tana da kuma kayan feshi da sauransu wanda shi ma zai zamanto kamar tallafi ne wa manoma. Shi ne wato na kusa-kusa.
Gwamnan jihar Bauchi kenan Bala Muhammad. A waje ɗaya gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya ya bayyana cewa lallai matakai ko kuma tattaunawa da majalisar tattalin arziki ta yi ya hada kuma da maganar canjin naira da kuma hanyoyin da za a bi wurin inganta karfin naira da cin moriyar rarar da ake samu gurin cinikayyarta, inda yake cewa
yanzu an cire tallafi, an saki dala da naira suna gogaya a kasuwa karfin kowanne fil da kansa. Matakan da za mu dauka yanzu shi ne waɗanda zai sa da ni da kai da kowa ma mu daina dogaro da kayan da za mu kawo. Mu gina arzikinmu daga cikin ƙasa, sannan ko mu yarda da cewa in mun tsaya da gaske za mu iya gyara ƙasar nan mu da kanmu, ba wani ne zai kawo mana ba, ba bankin duniya ba, ba bankin Afirka ba, ba bankin ko'ina ba, sai mun kawo tsari, sannan kuma sai mun aiwatar da tsari, sai ko mun yi aiki da al'umma. Amma mu gina amana da yarda tsakaninmu da talakawa, shi ne kowa zai ba da haɗin kai a rage almubazzaranci na kowane fanni. Wannan shi ma yana cikin abin da muka tauna, sannan kuma a fuskanci matsaloli tattare da bukatun mutane kuma wannan shi ma insha Allah za a yi. Saboda haka in muka yi wannan na tabbata darajar naira mu zai dawo, sannan kuma in Allah ya yarda za mu samu mu iya kawo abubuwan da za su kawo canja rayuwa. Yanzu abin da ake bukata karin albashi misali da ake ta jan hankali a kai ma'aikata kan guda nawa ne, in ka dauke su ka kwatanta su da yawan al'umman kasar nan ka san su ɗan kaɗan ne. To amma duk yanzu hankali yana kan wannan, in ka saki kuɗi kan karin albashi kuma kasuwa ta sake tashi sake koma mu sha wahala.
Gwamnan jihar Gombe kenan Inuwa Yahaya a tattaunawarsa da manema labaru Abuja. Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga yadda tallafin nan zai kai ga al'umman Najeriya, musamman talaka, ba tare da an yi 'yar gidan jiya ba, wato kuɗaɗen suka ƙarasa a aljihun waɗansu 'yan tsaro ko masu galihu a cikin gwamnati. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 125 zangon FM. Haka kuma za a iya ba shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ta bullo da wani shirin tallafawa talakawan Najeriya da naira 8,000 ga kowane mutum ɗaya. Yan Najeriya miliyan 12 ne za su samu naira 8,800 ɗin. To ko me yan Najeriya za su ce a game da wannan shirin?
Abdul Muhammad Alhaji Majinga, in ya bani samu wasau saboda goro kemi ya fiya ban dutse. Gaskiya 8,800 bai kai mutane ko ina ba ma samu wasa za mu yi manage da wannan. Duk wani ya bani kere mi kuma gobe sai jaje to ga kaza kuma sai kara shi.
To wasu na da ra'ayin cewa ga ra'ayin ma mutane hanyoyi a sa wutar lantarki, a sa ruwa, a gyara kamar masana'antu da fannin gona yafi a ba yan Najeriya 8,800. Menene ra'ayinka?
Ko ya je to ga kaza shike ne sai sai mu hankuwa wannan shi kuma Allah kara shi kuma gaba.
Wato shirin Tinubu kana ganin ya daidai na ba yan Najeriya waɗannan kuɗi?
Yayi manage ba yafi babu ba.
Sunana Abubakar Dangirangero. To game da 8,800 da yace zai ba mu kuɗin nan, mu dai mun joha mai ƙuri'a amma kuɗin nan ba zai zo gare mu ba. To game da haka kuwa kuɗin nan da zai ba mu 8,800 shi ya haƙuri kashe ba mu su ya rike su, a samu hanyar nan tsakanin Makera zuwa Kwantagore ko zuwa Makwa zuwa Kwantagore a gyara mana hanya. Yayi a ba mu ko kuɗin nan ce za a ba mu, ba za su kada hannun mu ba.
Yawanci ta asusun ajiya na banki ake sawa wato account.
Account number namu ba ra a amsa account number namu ba, saboda mu dai mutanen gona muke. Ba ra a shigo gona a amsa account number dita a ce a tura mai kuɗin nan su kai ga hannu ne ba.
Kada lamba account.
To ina da lamba account amma ƴan uwana ba su da lamba account kuma suna da yawa waɗanda ba su da lamba account.
Me yasa kake ganin cewa ai hanyoyi yafi a ba ku waɗannan kuɗi 8,800?
Kuɗin nan abin da yasa ni gani haka nan kuɗin nan ba za su zo gare mu ba.
Sunana Gaga. To ni a hakika ne gaskiya ban fahimci wannan abubuwan ba, don tsakani da Allah ga talaka yana tallafin nan wallahi cuta ce babba. Don tallafin nan shine ci gaba ga talaka. Don talaka yanzu kana shiga mota daga nan ga zuwa Sokoto kana biya 7,700 ta yi tsada kana biya. Yanzu nan kana biyan mota 25,000 daga Ibadan zuwa Sokoto. Shi yanzu nan an zo an ce wai an baka 8,800 me take tsina na madan Najeriya a rana guda ina iya kashe ta.
Amma masana tattalin arziki sun ce janye tallafin nan idan aka yi hankuri dan karamin lokaci zai inganta tattalin arzikin Najeriya, zai sa ɗan Najeriya musamman talaka ya samu saukin tsada kayayyaki da tashin farashin abubuwa.
Wallahi ni bai dare cewa haka nan zai kasance ba, tun da radda muke kamin APC ta taho muna sayan buhun gero 3,000 da kai yake kai 5,000. Yanzu nan gashi muna sayan shi 50,000. Wani tallafi za a dauko ci a wai zai tallafa maka talaka? Talaka wallahi bai ganin komai a haka.
Kai yanzu ba ka ganin amfanin waɗannan 8,800 da shi shugaba Tinubu ya ce zai ba ƴan Najeriya har wajen miliyan 12?
Ni na rike da Allah ɗan Najeriya, matsayin ɗan Najeriya in ya san abin da yake wannan bai kamata ma haka karbi wannan talafin ba. Ba mu da hanyoyi a Najeriya, duk mai bin hanya daga nan ga zuwa Sokoto ko zuwa Kano wallahi ya san babu hanya. Don in an ka zo lokacin ruwan ga ko ba kuwa Allah sai kun hita kun tura mota a cikin ruwa. Da wallahi ga har a karkata su wajen tsaro da wajen gyara hanyoyin Najeriya.
Sunana Hassan Asarau Miyarbiti. Da Tinubu shawara ya nema yana sai kyautata ma ƴan Najeriya, maganan 8,800 bai taso ba. Saboda abinda zaka ci kwana biyu ma ya zarce 8,800. Tsakani da Allah mai iyali kaman mutum yana da mutum 10 a bayansa. Menene 8,800 zai tallafa
mu? Me ya kamata Tinubu yi wa ƴan Najeriya domin samun sauki da sassata musu radadin tallafin mai?
A gani na abinda ya kamata Tinubu ya yi, ya mana odan abinda za mu saya da kuɗin mu ko ina abinci ya yi wadata. Saboda duk ɗan Najeriya bai da wata wahala yanzu banda ta yunwa. Yunwa ya ishi jama'a. Abinda shinkafa da zaka sai Kongo naira 1,000 yanzu ya kai 1,600 a waɗansu wurare 1,500. Shinkafan mu na arewa da 500 mu kusan 1,500 muke sayan Kongo daya.
Sunana Muhammadu Goshe. Abinda an magana ta dangane da waɗannan kuɗi ba su da fa'ida game a bashe su ga Najeriya, domin cikin mutane sama da miliyan 200 a ce a ba mutane miliyan 12 wanga bai taka kara kai karya ba. Kai a ɗauko hanyar tsaro ga Najeriya wanda yake in an ɗauki hanyar tsaro ga Najeriya ko abinda ya kaso ya ba ƴan Najeriya ba su iya kawo tsaro. Wanda kiwon lahiya, wuta, lantarki in ya kawo su to mu mulki ya kai mana duwa da muka tsakanin arewa da kudu wanda yake hanya babba wanda yake ta kasuwanci ce nan ne aka ku rayuwar ƴan Najeriya. Amma ba hanya ba kyau, ko yaushe za ka biya hanya kana zulumi kace sai ka yi jinyar jiki sai ka yi kwanaki baka da lahiya. Don Allah Tinubu ka koma wanga bangare ka jara wanga ka rabu da batun raba kuɗi ɗin nan ba su da wani unhwanu.
Alayyu Kabiru Keti. To wannan tsari sai mu ce yayi kuma bai yi ba a rayuwar ta talaka ta yanzu 8,800 me za su yi mana? Hassan Tambuwal, an ce wata 6 ko an ce shekara? To 8,800 so 6 ko su yi shekara nawa ne? Kuma 8,800 kai kanka insha Allah ba su isa ka yau da gobe. To an ce kuma wata za a ringa bayar da su.
aka ganin cewa an yi haka ne domin a dan rage ma talakawan Najeriya radadin janye talafin mai
kawai kara ma cuta mutane za su yi kuma insha Allah cikin mutum miliyan 1 kila mutum guda 100 bai samu jiya junan su za su rarrabe wannan kudi
sunana Michael Olorunfemi
eh wannan shiri dai yayi amma ni dai na dai san ba kowa ne zai samu wannan kudi ba dan wannan kudin ya kamata yi wani abun da ba ba waye a raba wa mutane kudin ba nawa ne 2008 bai koyi ba kamata a ce wani irin wannan kudi a zuwa shi kaman bangare abinci a shigo da abinci abinci kudi abinci ya soko kasa irin wannan mutane za su samu soki ga wuri abinci amma araba mutane 2008 ba kowa ne zai samu ba kuma wannan 2008 kudi ne dai yana jin sunan shi dai kawai 2008 bai sai koyi ba
rana kyare alibuka cika ne a gani na yake wallahi saboda me ka ce mutane suna cikin wani hali dan an samu wannan abun kila wawan sabuwa za su huce akan saboda kasan mutane su shiga cikin matsala da yawa
kana ganin wannan zai rage radadi ga yan Najeriya na fatara da talauci
insha Allah an so mai wannan abun yana kasan Niger ta zai tana liwan sabuwa ile wannan bai kamar ile wannan ba wajen mu yanzu misali bangare mu can abin local government nake ce akwai mutanen da suke ba yan Najeriya ne ma wallahi tallafin irin wannan na Niger wannan suna samu wallahi mutane mu tun baba tun kafin ma wannan matsalan ya faru ma shekaru da yawa mutanen garin mu yan Najeriya suna zuwa suna karɓar tallafi a Niger
to amma yan Najeriya na ganin cewa waɗannan kuɗi na radu 2008 sun yi kadan
kasan mutane ba yadda yayi zan mutane ba ba Allah ba to ka zanzu kana zaune kawai kasan mun 2008 ba za ka kashe wani wuta ba
shi ko Professor Bello Muhammad Bada na jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya
to wannan shiri ko tsari kuɗi za su isa ga manyan ma'aikata da ƴaƴansu da zuri'a su da su da manyan ƴan siyasa waɗannan kuɗi ba za su isa ga talaka ba wanda an mabukacin su wanda kuma an kace don shi an kai tsari irin wanda aka gwamnati nan ya saka sin duk kuɗi su kai ga talaka na gaskiya wanda ke da bukatar su an gama banna domin waɗanda an kasa su yi rabon kura za su yi ita an kace ta yi kashi uku ta ce kashi guda na kura na ta ce guda na ɗiyan kura ta ce to kashi na uku kuma na wanda ta yi rabu waɗannan manyan ma'aikata da 'yan siyasa ba su taɓa barin kuɗi su isa ga talaka na gaskiya shi yasa in gwamnati na son ta taimaka ma talakawa na gaskiya to ta tabbatar da kuɗin abinci ya yi ƙasa ta saki abinci ya hito da yawa sannan kuma taki na zamani ta yi ƙoƙari ta sako shi da yawa kuma ta rage mishi kuɗi to sannan kuma ta yi kwamitoci na ƙwarai na mutanen kirki wanda wani abu ka iya kaiwa ga talaka amma don wanga abu da aka kai ga majalisa tana gani zaburar farko majalisa ta ɗauko yukafawa ta fahi abinda take so wato tun kafin ko a kai ga amincewa an riga an wafi kuɗi
waɗannan zuzurutun kuɗi har naira biliyan 500 da shugaba Tinubu ya ce zai ware don taimaka ma talakawa me ya kamata ya yi da waɗannan kuɗaɗen
wato abinda ya kamata shine a tabbatar da cewa abinci gwamnati ta bude rumbunoninta da take ajiya abinci ta sako abinci yayi sauki farashin da abinci ta karya shi takin zamani ta tabbatar da ta samu ma'aikata shi to ko ta samu manoma takin zamani kuma idan babu zaman lafiya a ƙauyuka a cikin gonaki kuma har yanzu ba a yi komai ba don haka wajibi ne ta tabbatar da tsaro an same shi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar Samuel Eto ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kulakulan din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai club din kutun ta garwace ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma club din bamutu da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kulab din Yaounde ita kuma ta zamto na uku Alhaji Awul Musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da Samuel Eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kitabi da shi a filin kwallon kafa dake Benin Douala
abin da zan gaya maka ka san Eto ya zo ne gyara muna kwallo a Kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa bane da yake wada bidan da yake pool B ne a Kamaru na Premier Division don Shaka club Shaka pool akwai Premier da Division yanzu an wasa ya an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan Kamaru a waje. To bol da aka yi abinda zan ce bol ya yi kyau saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominan football a Kamaru shine Cotton football da Garuwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai. Premier dai ya samu kudi jaka miliyan 50, deuxième ya samu 25, da troisième tanong da quatrième sun samu miliyan 10. To don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru wanda aka ba da Ballon d'Or ba duk yau a madadin Eto tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba.
Masu magana dai suna cewa ba a san mafito ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Awal Garba. Yanzu kuma ga Hawa ta daman da labaran duniya, amma wannan karan a takaici.
Wata fashewa da ta afku a wani ƙauye da ke yankin arewacin Kivu na ƙasar Congo ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 a cewar jami'an yankin. Bam ɗin ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka riƙa ƙoƙarin gano ko menene, cewar jami'ai a jiya Alhamis. Tun a makon da ya shige ne dai yan tawayen M23 da yan tsagera a yankin ke fafutuka a kan ƙauyen da ke yankin Busrudu. Wani jami'in ƙaramar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen. A nan take dai ba a san wanda ya dasa bam ɗin ba, duk da dai jami'ai sun ce an ga bam ɗin ne kusa da inda yan tawaye suka kafa wani shinge a can baya. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin Amurka da China, duk kuwa da faɗi tashin ayyukan diplomasiya a baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an Amurka da ke tafi zuwa yankin Indo-Pacific. Maimakon ganin wani ci gaba, jami'ai daga ƙasashen biyu a baya-bayan nan sun riƙa magana suna bayyana ƙarfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama. Ko a jiya Alhamis, mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yanki na Indo-Pacific, Eli Ratner, sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai ƙarfi a yayin wani zaman saurare da ya maida hankali akan manufofin Washington game da China. A jiya Alhamis, masu gabatar da ƙara a Rasha sun buƙaci kotu ta yanke wa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke ɗaure, Alexei Navalny, hukuncin shekaru 20 a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsoran ra'ayi, inji na hannun daman shi Ivan Zadrov a jiya Alhamis. Shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce cikin gidan yarin inda Navalny ke zaman wani dogon wa'adi, ana sa ran kammala ta a ran 4 ga watan Agusta, cewar Zadnov. Sabbin tuhume-tuhumen da ake yi wa Navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suka yi. Ƙungiyoyin kare haƙƙi da dama da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boksin ɗan ƙasar Iran da aka yanke mu hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba, inda aka ɗauke shi zuwa keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsada da shi a Vakilabad a garin Mashhad, kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Turk a cikin dare.
Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai aka zance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sadarwa. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharaf da ta taimaka muku shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum.